أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا أن هو أن من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare a ƙaramar hukumar Katagu jihar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC majalisi ne da muke yin tafsiri na Alƙur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisi na 21 a wannan yammaci na talata 21 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda take daidai da 10 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. A jiya an karanta mana aya ta 51 a wannan sura ta 2 wato suratul baqara. Fadin Allah madaukakin sarki wa laqad ja'akum wa wa'adna Musa 40 laylatan ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون wannan ita ce ayar da aka karanta mana a jiya wannan ayar kamar yadda muka yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita bayanin abin da ya faru dangane da ni'ima da yayi wa al'umma al'ummar banu Isra'ila na saukar musu da littafin at-taura amma kuma sai suka yi ci da zuci gabanin littafin ya iso gare su Allah ya ce thumma takhattumul ijla mun yi alkawari wa Musa 40 laylata kwanaki ko darare 40 alkawarin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yaiwa wannan annabi nasa annabi Musa shine zai saukan masa da littafi wanda ya kunshi umurni da hani shari'a da banu Isra'ila za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da ita Allah madaukakin sarki ya ce thumma takhattumul ijla sai kuka yi gaggawa kuka yi ci da zuci gabanin wannan littafi da Allah ya yi alkawari zai saukar musu sai suka riki dan maraki a matsayin abun bauta min ba'dihi bayan Musa ya tafi ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tafi karbo sako da zai dawo musu da shi su bauta wa Allah madaukakin sarki da shi sai suka riki dan maraki suka yi gaggawa suka yi ci da zuci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa antum zalimun alhali ku kuna azzalumai saboda kun sanya abu ba a bigiransa ba wannan shine zalunci ka dauki abu ka sanya shi a gurbin da ba nasa ba idan mutum yayi haka yayi zalunci adalci kuma kishiyar zalunci ita ce ka sanya komi a gurbinsa yanzu dan maraki wanda baya magana ba zai iya kare kansa da koda zafin rana ba balle iska in ta taso haka nan za ta same shi ruwa masa dukan siya su masu bauta masa suna da kafar da za su iya gudu su kuya su fake wa ruwa har ma sun fi shi dama-dama, amma kuma aka dauki bauta aka karkatar gare shi. Wannan asalin zalunci kenan, saboda bai cancance ta ba, bai dace da ita ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki a nan gurin ya ce wa antum zalimun alhadi, kuna azzalimai bisa ga wannan aiki naku da kuka yi. Kamar yadda muka yi bayani a jiya, wannan ayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taƙaita bayani kan abin da ya faru na alƙawari da ya yi wa annabi Musa alaihi salam kan zai ba shi littafi, zai ba shi saƙo, zai ba shi shari'a da zai dawo da shi ga banu Isra'ila su bauta Allah da shi. Sa'annan kuma abin da ya faru bayan tafiyar annabi Musa alaihi salam wajen ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da dawowan annabi Musa bayan ya karɓo wannan saƙo, me ya faru bayan ya dawo ya tarar da su sun kifu kan bautan ɗan maraƙi. Wannan bayanai ne wanda suke masu tarin yawa, wanda Allah ya fito da su dalla-dalla a surori guda biyu, kamar yadda muka yi bayani a jiya. Suratul A'raf, wacce Allah ya karanta mana ayoyi, da kuma suratul Taha. Yanzu idan muna so mu fahimci wannan al'amari yadda ya kamata, to dole sai mun koma mu waɗancan ayoyi. In muna so abun ya fito mana sosai, wannan kissa na alkawari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi da annabi Musa akan zai ba shi littafi da zai dawo da shi wa banu Isra'ila, da kuma abin da banu Isra'ila suka yi bayan tafiyar annabi Musa, to sai mun koma mun dubo waɗancan ayoyi, saboda Ubangiji ya fito da bayanin dalla-dalla a waɗancan ayoyi da Allah ya karanta mana jiya na suratul A'raf. Mu haɗa su da ayoyin suratu Taha, to kissar za ta zamanto ta cika kuma ta fito da surar abin da ya faru. Yanzu kafin mu duba kissoshin daga surorin guda biyu, tun da jiya an karanta mana ayoyi na suratul A'raf, akwai buƙatar yau a karanta mana ayoyi na suratu Taha, sai mu haɗa da waɗannan da waɗancan, sai mu duba kissar yadda abun ya kasance. Allah rabba a suratu Taha, daga ina za ka fara ne? Ina ga ka fara daga ƙala fa inna kalfatanna, sai mu bar sauran tunda mun same su a Araki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم
أقوم بعد يوم saboda wannan bayan muna da su a Arabi, sai mu tsallake ka fara daga qala fa inna qad fatanna,
qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri faraja'a Musa ila qaumihi rabbana asifa قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع ربي كل شيء علما
يا ربي وسع كل شيء
وسع ربي كل
باربي
وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
بارك الله ودنن آيوه دعال رمى كرد جدة دي يا تنينكي كأوكودك فرقبا sabo da yanayi na lokaci idan muka kula ko da ba mu fahimtar sakon sosai amma na san da yawa sun dan ririske abubuwa da yawa cikin ayoyi wannan shine ma'anar fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala ولقد يسرنا القرآن
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
الله يا سوكك القرآن دنيي سوكين فتأكروا دا أمبتو دا تنتنتني دا نورا دا تدبو ذاك غمتن كوبا يا فهمتك آيوي القرآن كوبي سلا ربتبا إذن أنا كرن تاس ذاك غينا درس كموسى أبوكوا wannan yana daga cikin mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya samu wannan littafi na Al-Qur'ani duk da cewa dan adam ya gagara zuwa da kwatankwacin sa amma duk sanda ake karanta maka zaka na dan riskan wasu abubuwa ko da baka iya larabci to wannan ayar kwaya dai ga ta nan a cikin suratul baqara amma kissa ce wacce kusan ayoyi kusan 30 ayoyi ne kusan 30 wannan zai ƙara fito mana da mu'jizar alqur'ani gata nan Allah ya hada ta cikin aya guda daya wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma takhattumul ijla min ba'di wa antum zalimun aya daya ce Allah ya kawo ta anan a bakara amma kuma kissar da wannan ayat ta kunsa ayoyi sun kai 30 wanda wasu an karanta mana su a Arafi, wasu kuma a yau an karanta mana su a suratu Taha. Idan mun koma suratu a Arafi, inda aka karanta mana jiya, ya fara da fadin Allah madaukakin sarki, wa wa'adna Musa 30 lailata. Allah madaukakin sarki yace wa wa'adna, mun yi alkawari wa annabi Musa 30 lailatan, darare guda 30. Wane irin alkawari ne wannan? Malamai sun yi fassara guda biyu a wannan gaba. Wasu suka ce alkawari ne Allah ya yi wa Banu Isra'ila saboda tun kafin a halakar da Fir'auna, sun yi ta nema gurin annabi Musa, ya nema musu alfarma gurin Ubangiji a saukar musu da shari'a da take banta da su. Annabi Musa ya ce su ɗan saura, akwai lokaci. Yaushe ne lokacin? Shine bayan halakar da Fir'auna. To shine bayan an halakar da Fir'auna, annabi Musa ya miƙa buƙatar Banu Isra'ila gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewar suna so a saukar musu da littafi. Ubangiji kuma sai ya amsa, sai cewa annabi Musa alaihi salam, in ji malaman tafsiri, ya yi azumi na kwanaki 30. Idan ya ƙare azumin kwanaki 30, to ya zo ya gana da Ubangiji za a ba shi littafi da zai je wa Banu Isra'ila da shi. To shine anan Ubangiji yake ba da labari, ya ce wa wa'adna Musa 30 lailatan, mun yi alkawari wa annabi Musa bayan kwanaki 30, bayan darare 30, idan ya kammala azumin kwanaki 30 ya zo za a ba shi littafi ya tafi wa Banu Isra'ila da shi. Wannan azumi 30 da annabi Musa zai, kamar sharar fage ce, muqaddima ne yadda zai haɗu da Ubangiji bayan ƙara ibada mai girma. Shi yasa malamai suka ce wannan ibadar da muke ciki tana da girma kwarai da gaske. Annabi Musa yanzu dan ya shiryawa haɗuwa da Ubangiji, ya karɓo saƙo gurin Ubangiji, sai aka bashi yadda zai yi ya shiryawa haɗuwan, shi ne azumi 30. To sai annabi Musa ya ce wa Banu Isra'ila zai je ya gana da Ubangiji bayan kwanaki 30, zai dawo musu da saƙo daga gurin Allah maɗaukakin sarki. To wannan abin da ya shiga tunanin Banu Isra'ila ke, shi ne zai sa a gaba a samu akasi. Yanzu annabi Musa kwana 30 ya ce musu, tunda anan Allah ya ce a suratu Arafi, Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 lailatan, mun yi wa annabi Musa alkawari bayan darare 30, darare guda 30 sun shuɗe, ya zo su gana da Ubangiji za a ba shi saƙo ya koma da shi wa Banu Isra'ila. To annabi Musa kuma abin da ya ji daga gurin Ubangiji shi ya isar wa Banu Isra'ila, cewa yanzu zai je bayan kwanaki 30, bayan darare 30 zai zo musu da littafi, zai zo musu da saƙo. Kaga tunda Banu Isra'ila suke bukata a kawo musu saƙon nan, wannan ya nuna in an kawo musu saƙon, saƙon zai zama ni'ima a gare su tunda su suka bukata. To annabi Musa sai ya yi azumin kwanaki 30, da ya ƙare sai ya ce to amma fa azumin nan fa da na yi ta yi, bakina iskar ta canza. Mun san idan mutum yana azumi zai ji bakinsa, iskar bakin ta canza. Sai ya ce to tunda iskar bakinsa ta canza, bari ya nemi aswaki ya tsaftace bakin dan ya je ya haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a yanayi wanda yake mafi kyau. Wannan ɗabi'a ce ta annabawa. Yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama ba faɗi yayi ba cikin hadisi cewar laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati, yace ba da dan kar in kuntata wa al'umma ta ba da na umurce su da yin aswaki a gurin kowace sallah. Me yasa? Saboda me sallah ana gana da Ubangiji, kuma ana so in zaka gana da Ubangiji ka gana da shi a yanayi mafi kyau. To annabi duk sanda zai alwala zai aswaki, in ya tashi daga bacci zai aswaki, in zai yi sallah zai aswaki. To mu ma ya so da mu yi hakan, sai ya ji tsoron kar ya kuntata mana, dan baya so abin da zai kuntata mana. Azizun alaihi,
azizun alaihi ma anittum, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
إذن الله صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم أبن دكي تيمن تو أقريا ينا والنبي جرما بايا صنصا حريص عليكم شيمي قد أين دون سوكي دا سسوكي نغريم وشيسا بي أمرتهم دين أسواكي yayin sallah ba amma shi yana yi me yasa saboda zai gana da ubangiji to shi ma annabi Musa alaihi salam anan da ya kula cewa ganawa zai yi da ubangiji subhanahu wataala sai ga cancantar yayi aswaki domin ya kwashe kwanaki 30 yana ta yin azumi iskar bakin sa ta canja to tunda zai gana da ubangiji sai ga ya kamata yayi aswaki shine sai nemi aswaki ya tsaftace bakin sa to amma wannan aswakin da yayi sai jawo damuwa ubangiji subhanahu wataala sai ya masa wahayi cewar ai iskar bakin naka tafi min dadi akan aswakin domin iskar bakin mai azumi a gurin ubangiji subhanahu wataala tafi akan kamshin almiski haka ma mala'iku suka faɗi suka ce Musa da kafin kai aswaki bakinka na fudda iska mai dadi mai kamshi kamshin da yafi kamshin almiski amma kuma yanzu da kai aswaki sai wannan kamshin ya tafi shi yasa yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace la khulufu famis sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk iskar da take fitowa daga bakin mai azumi tafi kima da daraja a gurin ubangiji akan kamshin almiski to shi yasa annabi Musa alaihi salam da yayi aswaki sai gana wasa da ubangiji bata yi ba saboda ubangiji iskar bakin da yayi kwana 30 yana azumi yafi santa akan aswakin da yayi to shine Allah ya ce wa atmamna ha bi ashrin yanzu da alkawarin da ke tsakanin annabi Musa alaihi salam da ubangiji subhanahu wataala na annabi Musa hadu da ubangiji ya karbi sako kwanaki 30 ne to amma annabi Musa da ya aswaki sai aka kara 10 kara yin azumi 10 ta yadda in ya kare azumi 10 nan ba tare da yayi aswaki ba yazo ya gana da ubangiji subhanahu wataala to shi yasa anan gurin Allah madaukakin sarki ya ce wa atmamna ha bi ashrin kwanakin da aka kayyade wa annabi Musa da zai hadu da ubangiji da 30 amma da kwanaki 30 din suka kare yayi aswaki sai aka kara masa kwanaki 10 sai suka zama nawa suka zama 40 shi yasa a wannan ayat ta suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan ka ba su labari daga cikin ni'ima da na musu yayin da nayi alkawari ko muka yi alkawari wa annabi Musa bayan darare 40 za a bashi sako amma a farko ai ba 40 bane darare 30 ne akasin da aka samu daga annabi Musa sai aka kara 10 sai zama 40 to shi yasa a bakara tunda an yi summary ne na kissa kawai sai aka ambaci 40 din ba tare da an ambaci 30 ba aka tuno kuma aka kara 10 amma a arafi tunda an ambaci kissa dalla dalla sai aka fito da abun cewa farko an bashi kwanaki 30 kuma da aka samu aka shi sai aka kara masa kwanaki 10 shine wa atmamna ha bi ashrin Allah ya ce fatamma miqatu rabbihi 40 layla sai zama lokacin da ubangiji ya haddade masa da za su hadu da ubangiji shine bayan darare 40 da darare 30 ne yanzu sun karu sun zama darare 40 malaman tafsiri suka ce waɗannan kwanaki 40 din watan dhulqa'ada ne ga baki ɗayansu an samu kwanaki 30 a watan dhulqa'ada sai kuma kwanaki 10 na farkon watan dhulhijja sai zama yaushe ne aka ba wa annabi Musa littafin at-taura ranar sallar layya ranar 10 ga watan dhulhijja sai yayi daidai da ranar da aka cika wa annabi shari'ar musulunci wannan alqur'ani an cika wa annabi shi ranar 10 ga watan dhulhijja idan ka kula da tsari na ubangiji ga annabawansa zaka ga suna kamanceceniya da juna annabi Musa ya je ya karbo complete littafin sana at-taura ranar 10 ga watan dhulhijja da yayi kwana 30 a dhulqa'ada yazo yayi kwanaki 10 a dhulhijja ranar sallar layya ran 10 ga watan Zulhijja a ranan suka gana da Ubangiji subhanahu wata'ala aka bashi littafin at-taura shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar 10 ga watan Zulhijja aka saukar masa da ayar da take nuna cewa an kammala shari'ar musulunci wata aya ce
al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina
Allah madaukakin sarki yace al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin suwa kenan annabi da mu al ummarsa wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'imata da saukar muku da wannan alqur'ani da nayi wa raditu lakumul islam dina kuma na yarje muku musulunci ya zamanto addini gare ku wannan ayar da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama da take nuna cikan addinin musulunci an saukar masa ne ranar 10 ga watan Zulhijja sai daidai da ranan da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Musa littafin at-taura to shine anan Allah madaukakin sarki ya ce fatamma miqatu rabbihi 40 layla sai ya zamanto lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya haddade wa annabi Musa wanda za su hadu da annabi Musa su gana da annabi Musa ya ba annabi Musa sako da zai zo da shi wa banu Isra'ila sai zama ya cika kwanaki 40 to anan ne aka samu aka shi garin banu Isra'ila banu Isra'ila annabi Musa da ya tashi musu sallama zai tafi ya gana da Ubangiji ya ce musu bayan kwana 30 zai dawo zai je azumin sa na kwana 30 ya je ya gana da Ubangiji ya karbo umurni da hani ya dawo da shi wa banu Isra'ila to sun riki wannan akwakwalen shi to da annabi Musa ya je yayi kwanaki 30 yayi wannan aswakin ya zama iskar da take fita daga bakin sa na mai azumi ta gushe Allah kuma ya fi santa saboda kimar ibada azumi sai Allah ya kara masa kwanaki 10 to karuwar kwanaki 10 nan ne Musa Samiri sai ya amfani da wannan damar. Ya ce, ku ga Musa, kwana nawa ya ce muku zai je zo muku da sako suka ce 30. Suka ce kwana nawa, 11, 12, ina labarinsa, shuru. To Musa da gangan yake muku, bari kawai in kawo muku abin bautanku, mantawa ya ga abin bautanku nan a kusa. Shi kuma ya tafi gashi nan, ai kwanaki 30 ɗin sun cika kuma bai dawo ba. Sai suka ce, eh kuma magana ka fa haka. To anan ne aka samu akashi zamu zo mu ga bayanin nan gaba Allah madaukakin sarki ya ce fatamma miqatu rabbihi 40 layla sai lokacin da Ubangiji ya haddade wa annabi Musa da zai bashi littafin at-taura ya cika kwan darare 40 to Musa gabanin ya tafi ganawa da Ubangiji wa qala Musa li akhihi Harun khulufni fi qawmi gabanin ya fita ya tafi ya bar banu Isra'ila ya je ganawa da Ubangiji wajen karɓo littafin at-taura ya samu ɗan uwansa Haruna Haruna uwa ɗaya uba ɗaya suke ɗan uwansa ne domin lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi gurin Fir'auna annabi Musa yana da nauyi na harshe wajen magana sannan kuma basira wajen fito da magana ɗan uwansa Haruna ya fi shi to sai nemi a haɗa shi da ɗan uwansa Haruna dan ya fi shi zalaka ta harshe da iya magana saboda in sun je ya zamanto Fir'auna duk tattaunawar da za su yi da Fir'auna Fir'auna ba zai kore su ba saboda ya tafi da wanda yake da baki to shine da ya tashi tafiya ganawa da Ubangiji karɓo littafin at-taura sai bar amanar mutanensa banu Isra'ila a hannun ɗan uwansa Harun shine Allah yake bada labari anan yace wa qala Musa li akhihi Harun khulufni fi qawmi Annabi Musa alaihi salam ya ce wa ɗan uwansa Haruna alaihi salam ka zama khalifa na a cikin mutane na ma'ana ka zama mai mai gurbi na cikin mutane na ka ci gaba da kula mun da su da sa ido a kansu wa aslih kuma ka yi abin da ya dace da zai kawo ci gaba da gyara a cikinsu a nan gurin za a yi mamaki na wannan nasiha da annabi Musa yake yi wa ɗan uwansa Haruna cewa wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin da ya masa nasihu guda biyu nasiha ta farko ka gyara al'amarin banu Isra'ila ka sa ido kan bani Isra'ila ya zama abubuwan da za su yi nagartattu ne sannan kuma wala tattabi sabilal mufsidin, idan an samu mabarnata kar ka kuskura ka bi hanyar su. Waɗannan nasihu guda biyu tabbas za su bada mamaki. Me zai sa su bada mamaki? Ai shi ma Harunun yana cikin annabawan Allah, tunda tare Allah ya aika su da annabin Musa. Kaga ba za a yi tsammani cewar annabin Allah zai bi hanyar mabarnata ba, kuma shi ma yana cikin zaɓaɓɓu gurin Allah, tunda har Allah ya yadda da annabi Musa ya nema a tura shi annabi Musan da Haruna gurin Fir'auna a karon farko da Allah ya aiko annabi Musa, kuma Allah ya yadda, kenan Allah ya san shi Haruna nagartaccen mutum. To me yasa a nan gurin annabi Musa yake masa nasiha da waɗannan kalmomi guda biyu? Alhali ya san cewar shi nagartacce ne, kuma Allah ma ya san cewar Haruna nagartacce ne, ba yadda za a Haruna ya bi hanyar mabarnata. To me yasa a nan gurin annabi Musa yake jan kunnensa cewa ya kawo gyara, ya kawo ci gaba, kar ya bi hanyar mabarnata? Malamai suka ce dalilai ne guda biyu. Dalili na farko, annabi Musa ya san su wane ne Bani Isra'ila, mutane ne wanda suke da raunin imani, wanda Abu Qais yanzu zai rinjaye su. Sa'annan shi kuma Haruna mutum ne mai sanyi, ya san mutum idan ya zama mai sanyi za a iya yin abu a gaban idansa ba tare da ya yi wani tasiri ba. To shi yasa annabi Musa yake ce masa wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin, kar sanyi ka yi ɗebe ka, kana ganin mabarnata ka kyale, ka ja kunne, ka bude ido, ka yi gargadi, ka tsawatar, kar ka yi sanyi da yawa. Shi ne abin da annabi Musa ke nufi. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu kuma, annabi Musa ya ji a jikinsa cewar Banu Isra'ila nan in ba a sa ido a kansu ba, to fa a bayansa abin zai canja, za a koma ruwa, za a koma gidan jiya, an rabu da Fir'auna, kuma a samu masu bin turba makamanciyar ta Fir'auna. Kaga an yi ba a yi ba. To shi yasa da ya tashi tafiya sai ya yi waɗannan nasihu guda biyu wa ɗan uwansa Harun, ya ce wa aslih, ka yi gyara, ka kawo ci gaba cikin Banu Isra'ila, wala tattabi sabilal mufsidin, kar ka kuskura ka bi hanyar mabarnata masu sau. To sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayanin lokacin da Musa ya isa ganawa da shi Allah maɗaukakin sarki, ya ce wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk. Wannan duka ayoyin cikin suratul a'raf. Allah ya ce lokacin da Musa ya zo, lokacin da muka haddade masa, wa kallamahu rabbuhu, ubangijinsa ya masa magana, Musa ya ji daɗin maganan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Al-Qur'ani ɗan uwa duk wanda yake karanta shi ko ake karanta masa dole zai ji daɗinsa. Yanzu na alaran ma da ya gama karanta Qur'ani ba ta kuka yi Allahu Akbar, na za abun ya burge ku. Magana Allah tana da daɗi, ba magana da ta kai magana Allah daɗi. Shi yasa idan ana rera Qur'ani mutum ko ba na kirki ba ne sai ya sarara. Karatun Al-Qur'ani yana daga cikin dalilan da ya sa da yawa suka musulunta, cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Jubairu ɗan Mut'im ya zo garin Madina lokacin bayan an dawo daga yakin Badar. Mun san a yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi galaba da nasara akan mushrikai, ta yadda ya kashe adadi mai yawa wanda ya doshi ɗari, kusan mutum 70, kuma adadin da ya kama shi ma bai gaza 70 ɗin ba, fursunoni na yaƙi da suka shiga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saura kuma suka juya suka tsere. To waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da su garin Madina kaman mun yaƙi, an ba da dama su fanshi kawunansu bisa ga shawarin Sayyidina Abubakar. Sayyidina Umar shi shawarin da ya bayar duk a kashe su, ba a buƙatar mushrikai, rayuwarsu a ban ƙasa ba amfani. Sannan Abubakar ya ce a'a, shi yana ga bai kamata a kashe su, abin da ya kamata a yi shi ne a ba su dama su fanshi kawunansu. hakan za a fita da fa'idoji guda biyu. Fa'ida ta farko, dukiyar da za su bayar ta fansar kawunansu za a yi amfani da ita wajen tanadi na makamai ga yakin da ake fuskanta na gaba da kuma guzuri. Sannan kuma fa'ida ta biyu, akwai fatan in sun fanshi kawunansu, sun fahimci an taimake su, ba a kashe su ba, ba a salwantar da rayukansu ba, hakan zai iya sa wasu daga cikinsu su musulunta, ko yanzu ko nan gaba. Wannan shine shawarin Sayyidina Abubakar. Annabi sai karkata ga shawarin Sayyidina Abubakar, duk da cewa Ubangiji ya nuna masa shawarin Umar din shi ne. To shine aka taso da Zubairu dan Mut'im daga Makka ya zo Madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su tattauna kan yadda za a bada fansar waɗannan kamammun yakin. To ya iso garin Madina daidai lokacin ana sallar magariba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta Al-Qur'ani, sai ya ji manzon Allah yana karanta suratul A'raf, wannan sura sai ta shiga cikin zuciyarsa kamar zai tashi ya furka ya tashi sama saboda dadin wannan karatu da ya ji manzon Allah yana yi. Gashi lokacin ba musulmi bane, wannan yana daga cikin dalilin da ya sa shi ya musulunta. Yace sai ya ji a duniya ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dadin murya yadda yake karanta suratul A'raf a sallar magariba. To wannan sai zamanto sababin shigansa musulunci. To hakan magana Ubangiji take, ga ta nan muna mu'amala da ita. Alƙur'anin nan duk wanda ke karanta shi yana ji a jikinsa. To Annabi Musa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi masa magana, ya ji daɗin maganar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya ce rabbi arini anzur ilaik, ya Ubangiji nuna mun kanka mana ganka dan ƙara samun daɗi sama da daɗin da na ji yanzu. Yanzu ya ji daɗin sauraron maganan Ubangiji, to yana so daɗin ya ninku ya ƙaru ta yadda in ya ga Ubangiji ya san daɗin zai ninku zai ƙaru. Kuma haka al'amarin yake, ganin Ubangiji daɗin da muminai za su ji ranar gobe kiyama, muminai za su ga Ubangiji idan suka shiga aljanna, daɗin da za su ji na ganin Ubangiji ya fi daɗin da suke ji na shigarsu aljanna. Shine ma'anar lilladina ahsanul husna,
lilladina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhum qatru wala zilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun.
Allah madaukakin sarki yace lilladina ahsanul husna wa ziyada, da waɗanda suka kyautata suna da husna. Husna a nan gurin malamai sun fassara ta da aljanna, kenan waɗanda suka kyautata suna da aljanna, wa ziyada kuma za a ƙara musu bayan aljanna. Mecece ziyadar? Suka ce ganin Ubangiji. Shine
wujuhun yawma idhin nadhiran ila rabbiha nadhiran.
Allah madaukakin sarki ce wujuhu yawma idhin nadhira, akwai wasu fiskoki ranar gobe kiyama da za su kasance suna sheki suna haske. Me yasa? Ila rabbiha nadhira, saboda ga Ubangijinsu su masu kallo ne, ma'ana za su ga Ubangijinsu. In sun ga Ubangijinsu, wannan sai sa fuskokinsu ta haske, suna sheki saboda ganin Ubangijinsu da suka yi. Malamai suka ce ganin Ubangiji da za su yi ya fi musu daɗi sama da shigansu aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa satarauna rabbakum kama tarauna alqamara laylatal badri laysa dunahu sahabu, yace ranar gobe kiyama ko shakka babu za ku ga Ubangijinku ƙarara ido da ido, kamar yadda kuke ganin wata daren goma sha hudu babu hadiri, haka za ku ga Ubangijinku, ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To Annabi Musa ya nema daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya bayyana masa, ya ga Allah madaukakin sarki, dan ya ƙara samun daɗi sama da yadda ya ji na sauraron muryar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki sai ya ce masa lan tarani ba za ka iya gani na ba ya kai Musa. Shine malamai anan duk da wasu sun kore ganin Ubangiji wasu daga cikin musulmi sun ce ai tunda Allah ya ce lan tarani lan kuma tana kore abu ne har abada. Suka ce kina wannan yake nuna ba za a taba ganin Ubangiji ba. Inji wasu cikin musulmai amma kuma ta daya hannun tun daga dalilai nan sun nuna za a ga Ubangiji wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama satarauna rabbakum kama tarauna albadara kama tarauna alqamara laylatal badri laysa dunahu sahab. Wannan kenan na nuna cewa da Ubangiji annabi Musa lan tarani wannan a duniya yake nufi amma a lahira mu'mine za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ayoyin Al-Qur'ani suka tabbatar da kuma hadisai ingantattu. Ubangiji ya ce annabi Musa ba za ka ganni ba walakin zur ila al-jabal sai dai kai dube zuwa ga dutse. Annabi Musa ya je gana da Ubangiji a gurin dutse da ake kiransa dutse na Tur. To Allah madaukakin sarki yace wancan dutse kai dube zuwa gare shi fa inistaqarra makanahu idan Ubangiji ya bayyana ga wannan dutse dutsin bai canja ba yana nan a yadda yake. Ubangiji yace fa saufa tarani to zaka gani kenan. Idan kuma aka samu akasin haka ba zai ga Ubangiji ba subhanahu wataala. Wannan magana da Ubangiji yayi wa annabi Musa malamai suka ce akwai tausasawa daga Ubangiji wa annabinsa Musa alaihi salam. In ba haka ba, aida Ubangiji sai ce a'a wannan abu ne da ba zai yiwu ba ya ga annabi, amma sai ya zo masa da lafazi irin wannan cewar inistaqarra makanahu fa saufa tarani, in har dutsen ya tsaya a yadda yake bai canja ba to zaka iya gani na. Wannan na nuna mana taushi da sauki da rahama da jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bayinsa. Allah ya bamu labari yace falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga wannan dutse sai dutse ya dawo toka, annabi Musa kuma sai fadi somanne. Kaga kenan ba da za a annabi Musa ya ga Ubangiji. Shine suka ce wannan yana nuna a duniya ba za a ga Ubangiji ba subhanahu wa ta'ala. Domin Imam al-Hakim kamar yadda ya kawo cikin Mustadrak bargwadon bayyanan Ubangijin bai wuce girman karamin dan yatsa ba, amma tare da haka dutsen nan ya marmashe ya dawo toka, annabi Musa kuma ya fadi somanne. Duk da cewa wasu daga cikin malamai na tafsiri sun yi ta kokarin tawilin wannan aya, amma bai kamata a yi tawilin ta ba yadda take a zahiri, haka ya kamata a fito da bayanin ta. Suka ce Allah ya turo mala'iku da suka zo da duhu da wane ne da wacece, sai suka firgita dutse, dutse sai koma toka, annabi Musa sai ya firgita. Sai wannan dan waken zagayen ba a bukatarsa, yadda Ubangiji ya bayyana abu a bayyana. Kuma wannan ba shi ke nuna an kamanta Ubangiji da halittunsa ba, laisa kamithlihi shay'un,
laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir.
Cikin halittunsa babu wanda yake kwatankwacinsa, saboda haka idan ya siffanta kansa da abu a siffanta shi da shi ba tare da an kamanta shi da wani cikin halittunsa. Idan manzansa ya siffanta shi da abu a siffanta shi da abin da manzansa ya siffanta shi da shi ba tare da an kore masa ko an juya abin an tankwara shi an yi tawilinsa ba, saboda laysa kamithlihi shay'un. To falamma afaqa, yayin da annabi Musa ya farfado daga wannan suman da yayi, qala subhanaka, yace tsarkiya tabbata gare ka ya Allah, inni tubtu ilayka, ni na tuba gare ka. Kenan dani bai kamata in yi wannan tambayar cewa ina so ga Ubangiji ba, wa ana awwalul mu'minin, ni ne ma na farko cikin mu'minai. To anan tunda yanzu annabi Musa ya je karbi sako ne, sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ya Musa innistafaituka ala nnasi, ya kai Musa ka sani na zabe ka cikin mutane. Annaba dama haka Allah yake zaben su. Cikin miliyoyin mutane sai Allah ya zabi mutum daya. Na zabe ka cikin mutane bi risalati da sakonni na da zan baka ka je da su wa bayina zai tafi wa banu Isra'ila da sakon Allah madaukakin sarki. Wa bi kalami da magana ta Allah ya zabi Annabi Musa da sakonsa da maganarsa. Cikin annabawan Allah babu annabin da Allah ya yi magana da shi ba ta hanyar mala’ika ba sai Annabi Musa. To sai a ƙarshensu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su biyu ne Allah ya yi magana da su ba ta hanyar mala’ika ba. Shi yasa ake kiran Annabi Musa kalimullah, wanda ya yi magana da Allah ba tare da an samu shamaki ko wasiƙa ba. Sauran annabawan duka suna karɓan saƙon Ubangiji ne ta hanyar mala’ika, mala’ika Jibrilu. Amma Annabi Musa kai tsaye babu shamaki, ba ɗan aika, ba manzo, kai tsaye karɓi saƙonsa gurin Allah subhanahu wa ta’ala. Wannan na daga cikin fifiko da Allah ya yi wa Annabi Musa. To amma dube da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama duka manzanni baya shi, shi ma sai Allah ya bashi wani sashe na magana da shi. Tunda Annabi ai ya je ya karɓo sallah gurin Allah ba ta hanyar Jibrilu ba. Sauran saƙonni Jibrilu ya zo masa da su daga gurin Allah, amma sallah ba, kai tsaye ya je ya karɓo ta gurin Ubangiji. Malamai suka ce Ubangiji ya yi wannan hukuncin don ya nuna matsayin manzan Allah a kan sauran manzanni, kuma da Ubangiji bai wannan hukuncin ba za a iya ta ato ta nan Musa ya fi Muhammad sallallahu alaihi wasallama falala. To amma sai zama abinda Musa ya samu na falala na magana da Ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma samu. Kenan sai zama cikin manzanni babu wani da yake da wata falala da ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita. Allah ya ce innistafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, ni na zabe ka cikin mutane, na kebe ka da sakona da zan baka ka je da shi wa bayina, da kuma magana ta da nayi da kai cikin mutane ba wanda nayi magana da shi sai kai, sai kuma Annabi da Allah ya magana da shi na biyu ke. Allah sai ba shi littafin At-Taura ya ce fa khudh ma ataituka, ka karba abin da zan baka, in ka karba wa kun mina shakirin, ka zama daga cikin masu godiya. Saboda wannan abin da zan baka idan kun je ku rungume shi za ku rabautu a duniya, kuma za ku tsirara na gobe kiyama. Kenan sababi ne na rabo da nasara a rayuwa gabaɗaya. To tunda sababi ne na rabo da nasara a duniya da rayuwa gabaɗaya kuma da ranar gobe kiyama, wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce. Saboda haka ka zamanto daga cikin masu godiya. Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'. Anan duk wani abu da banu Isra'ila suke bukata da za su bauta wa Allah madaukakin sarki da shi, da abubuwan da Allah baya so, duka an rubuta wa Annabi Musa a allon da aka bashi na At-Taura. Allah ya ce fa khudha bi quwwa, riki wannan littafi na At-Taura da ƙarfi, kar ka rike shi sakwa-sakwa, ka maida hankali a kansa, ka kula da shi. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, idan ka koma gurin mutanenka banu Isra'ila ka musu umurni su yi riko da abu wanda yake mafi kyau cikinsa. Kenan abubuwan da suke cikinsa abubuwa ne wanda suke mafi kyau. Wannan ya nuna duka shari'ar Ubangiji shari'a ce wacce take mafi kyau, babu kuma wata shari'a da za ta kai shari'ar Ubangiji kyau. Shi yasa Allah ya ce wa wa'mura aw maka ya'khudhu bi ahsaniha. Allah ya ce sa'urikum daral fasiki, zan nuna muku gidajen waɗanda suke fasikai. To yanzu Annabi Musa ya karɓi saƙo na At-Taura a gurin Ubangiji. Ubangiji ya nuna masa muhimmancin wannan littafi na At-Taura ta yadda ya ce masa ya rike shi da kyau, ya kula da shi, ya koma mutanensa. To amma kuma wani labari zai iske Annabi Musa na ɓacin rai mai ɗaga hankali na abinda ya faru a bayansa, bayan ya bar mutanensa da kaɗan abinda ya faru a bayansa. To wannan shine abin da zamu duba idan Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe. Lokaci ya kure mana, zamu dasa aya a wannan gabar. idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ga karishin kissar abin da ya faru da al'ummar banu Isra'ila bayan annabi Musa ya zo ya gana da Allah ya karbi littafin at-taura wace irin bushara za a masa bushara ce wacce za ta bugi zuciyarsa to wannan za mu duba in Allah madaukakin sarki ya kai majalisinmu na gobe abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana dan uwa muna dai cikin kwanaki 10 na ƙarshen wannan wata mai alfarma kwanaki ne kamar yadda muka sani masu girma masu falala wanda in sun shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙara datsa ƙara zagidansu yana ƙara ninninka ibada sama da yadda ya saba yi a baya na tsayuwar dare na karatun alqur'ani na ciyarwa na kyauta na sadaka annabi yana ninninka saboda haka ɗan uwa sai mu dage mu ribaci waɗannan kwanaki guda 10 dama ce kar mu bari ta kubce mana yanzu za mu bada dama wa committee da suke gudanar da aiki na abin da ya shafi ciyar da ɗan uwa musulmi da suke zaune a gidan kaso da kuma kokarin samar da tufafi na idi wa yara wanda suke marayu za mu saurari takaitaccen bayani bismillah
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dangane da kokarin da mutane suke yi akan asusun marayu da tsararrun da ke gidan yari daga ranar 3 ga wata zuwa 5 ga wata akwai wanda suka turo kudade kafin nan kamar yadda aka saba ana zaga cikin masallaci domin karban wannan taimako din bangaren maza da kuma bangaren mata wanda ya turo kudi na farko shine akwai Awwal Ahmad Isa ya turo naira 500 akwai Salamatu Abubakar ta turo naira 2000 akwai Lamara Idris ya turo naira 1000 akwai Abdurrahman Hamma ya turo naira 1000 akwai Aisha Wabi ta turo naira 1000 akwai Al-Amin Ali ya turo naira 200 akwai Aisha Khalifa ta turo naira 1000 akwai Tukur Shehu ya turo naira 200 akwai Usman Musa ya turo naira 500 sannan a bangaren mata masallaci mata an turo naira 4000 idan ka hada kudin shine 14,900 Allah ya saka da alkhairi sannan sai wannan tufafi da ake kawowa saboda ziyarar da za a je gun yan uwanmu da sarru suke gidan yari akwai mutane da yawa gaskiya sun kawo kayayyaki Allah ya saka da alkhairi sannan kuma a bangaren mata akwai wata da ta ce tunda ake fadan kayayyakin da ake kawowa bata ji an faɗi bangaren mata cewa wata ta kawo ba tunda kuma kamar yadda muka sani shi gidan tsaron nan akwai bangaren mata dan haka ta kawo stifabi ita ma a bangaren mata da fatan malam zai sa ta addu'a kan bukatunta Allah ya biya mata sannan sai number account kamar yadda aka sani kullum ake fada shine 21 79 55 99 41 Suleiman Attahir Zenith Bank lambar asusun shine 2 7 5 9 4 1 Suleiman Attahir Zenith Bank zan maimaita na ƙarshe lambar asusun shine 2 1 7 5 9 4 1 Suleiman Attahir Zenith Bank Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musamman a kwanakin nan da muke ciki na goma karshe da ake fata a dace da daren Lailatul Qadari. Kamar yadda muka yi bayani jiya, mutun ya sawa kansa wani kaso na kuɗi da zai na sadakarsa a dararen kwanaki goma nan, ta yadda in Allah ya sa ya dace da daren Lailatul Qadari, idan naira 1,000 kasa fi sabilillahi zai zama kamar ka shekara 83 da watanni 3 kullun kana sadakar naira 1,000. Saboda Allah madaukakin sarki ya ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Daren Lailatul Qadri tafi alkhairi akan dararen watanni 1,000. Dararen watanni 1,000 kuma da malamai suka lissafa suna daidai da shekaru 83 da watanni 3. Wanda zai cire naira 500 ko 1,000 a cikin dararen nan, a ce kullun za ka yi sadakan 500 ko kullun za ka yi sadakan 1,000 daga daren jiya zuwa daren ana jajibere, insha Allah ka dace da daren Lailatul Qadri. In ko ka dace da daren Lailatul Qadri, ka samu ladan wanda ya yi shekara 83 da watanni 3 kullun sai ya yi sadakar 1,000. In 1,000 kake bayarwa, in kuma 500 kake bayarwa, kana daidai da wanda kullun sai ya yi sadakar naira 500 tsawon shekaru 83 da watanni 3. Allah ya ba mu ikon taimakawa. Abu na ƙarshe, akwai wasu bayin Allah da suke bukata mu sanya su cikin addu'o'inmu. Akwai wata baiwa Allah da ta turo da sako wa malam, tace tana so malam ya sa ta cikin addu'a. To na mance jiya akwai wata tsohuwa ita ma da nayi bayanin ta, ko kuma dattijuwa, kar mu ce tsohuwa. Akwai wata dattijuwa da take zuwa daga tashar Gadau, ita ma ta aiko sako wa malam, tace wannan na malam ne a ba malam, a sa ta cikin addu'a. Kuma da kafa ma take zuwa, amma duk da haka sai da ta yi kokarin yadda ta yi ta aiko sako wa malam. To malam ya jinjina sako, kuma malam yana godiya Allah. Na'am, tace a sa iyayenta guda biyu cikin addu'a. To Allah ya musu afuwa, Allah ya rahamshe su, Allah ya gafarta musu. Ita ma wannan baiwa Allah ta yau din da ta turo da sakonta, muna mata addu'a Allah ya sanya albarka cikin rayuwarta, Allah ya albarkaci rayuwar zurriyarta, Allah ya tseratar da ita daga azabar kabari, Allah ya sanya aljanna ta firdausi ta zamanto makoma gare ta, da abubuwan da suka fi karfinta Ubangiji ya iyan mata, Allah ya shiga cikin lamarinta. Ya 'yan uwa, ba za mu mance da 'yan uwanmu da suke wasu bangarori na wannan ƙasa da ake tada su daga muhallansu ba. Yankin Maiduguri abun ya gangaro mana nan alƙaleri. Yankin Bauchi akwai wanda aka tada su daga gidajensu. Duka wannan ƙalubale ne mai girma. Mun san mutum ya zama yana zaune cikin gidansa, wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce. Dama ni'imomin guda 3 ne Allah yake yi wa bawa. Kana da gidanka da kake zaune lami lafiya, baka da tashin hankali. Sa'annan kuma kana cikin ƙoshin lafiya. Sannan kana da abin da zaka ci. Wannan ni'imomi guda 3 ba ni'imar da ta kai su. Kana da muhalli, kana da lafiya, kana da abin da zaka ci cikin iyalanka. Haka Annabi ya ce, duk wanda ya wayi gari a cikin iyalansa, yana zaune ƙalau, yana cikin ƙoshin lafiya, kuma yana da abin da zai ci wannan wuni, to wannan kaman an tattaro masa ni'imar duniya da abin da ke cikinta. Saboda haka ƴan uwanmu da suke fuskantar ƙalubale na muhalli da firgici da rashin aminci, Ubangiji ka shiga cikin lamarinsu, Ubangiji ka taimaka musu, Ubangiji ka agaza musu, Ubangiji ka tabbatar da su a gurarensu, ka yi musu maganin duk wani ƙalubale da yake fuskantar su na rashin aminci da rashin tsaro. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك أواهين منيبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.